Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari, inda a yau shirin namu zai karkata ne ga matasa dan sanin ko yaya matsin tattalin arziki wanda ya hada da talauci da rashin aikin yi ya shafe su. Sannan kuma za mu leka filin girke-girken mu. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Masan tattalin arziki, talauci da zaman rashin aikin yi sun sanya yawancin matasa a gaba a wannan kasa, musamman ma a wannan lokaci da kasar ta Niger ke fama da takunkumin da aka kakaba mata. Sanin kowa ne dai rabin al'ummar kasar Niger matasa ne, kuma dai duk kasa ta duniya na tunkaho ne da matasan ta don ci gaban ta, kasancewar su ne manyan gobe. Sai dai matasan da na hira da su sun koka sosai da matsin tattalin arzikin nan da ake ciki.
Wannan rashin matsalar yadda ta shahi matsalar tattalin arziki yadda ta shahi matasa kai tsaye ne ta shahi su, ba sai an yi wani kiwe-kiwe ba. Mun san dama matasa a nan Jamhuriyar Niger suna fama da matsala ta rashin aiki. Ga sanin matasan wasu sun gama karatu, wasu sun gama dai abin da ya kamata su yi babu aiki, kuma aka zo aka shiga cikin wannan hali na tattalin arziki. Kenan matasa wannan abu matsalar tattalin arziki, kenan wannan abu su matasa su ne shafa kai tsaye. Na farko an gama karatu babu aiki, na biyu aikin bai ya samuwa, na uku matasa suna zamani babu komi, na hudu su dama matasan Niger yawancin su sun dogara da tabarada, tahiya kasashen Mali, tahiya kasashen Algeria, tahiya kasashen Libya, tahiya kasashen Nigeria. Sai kasance inda suke tahiya tabarada da kasashen Algeria da kamar su Nigeria babu kwanciyar hankali, matasan sun komo sun zamana. Ana nan kuma wannan abu ya zo fara haka, kenan wannan abu ya shafi matasa kai tsaye suna cikin hali na wala haula wala kuwata, musamman a nan Jamhuriyar Niger ko kuma an ne magana a nan jihar da Magharib, tunda dama matsala ce ta taru matsala, kuma wannan matsalar ta zo a rashin aikin hallo aka samu rashin aikin. Kenan matasa wannan abu ya shafe su suna cikin hali na wala haula wala kuwata,
shi yasa suke wani shaye-shaye taba kayan mutum da sauransu.
An ka taba su sai ka gani matasa kuma dama mutane ne wanda Allah ya sa masu bukata. Bukatar su yawanci abin da suke dora ma kansu matasa bukatar ta haƙarin su, to kuma gashi babu aikin yi babu kuɗin, kenan wannan rishin abin yake tullasa su, wasu su je su fada kan kayan mutane, wasu su dira gidan mutane. Yanzu an kika dauka duk inda an kika hi unguwanni kana kewa an gari ya waye zaka yi jama'a, an zamana ana jajan jiya, an sace saluloli jiya, an sace motuna jiya, an hwasa shagon wani, kuma duk an ka leka matasan ne saboda bukatun sun haƙarin su, kuma ga babu aikin yi. Wani matashin kuma an ka ganshi yanda ya fada cikin halin wala haula wala kuwata, halin shaye-shaye, an ka matsa kurmi da ka tambaye sai ci rishin aikin yi ne, rishin aikin yi ne da bakin ciki na irin wannan rayuwa da matasa suke ciki, saboda kasashen da suke tahiya ta burada cikin matsala suke, musamman Nigeria duk matasan da suke tahiya yanzu dawowa suke, Mali matasan da suke tahiya suna cewa aikin babu shi, matasan sun yawa a can, an komo mi za a yi kurmi, sai a shiga shaye-shaye, sai a shiga dauke-dauke, shine wannan abin da shaye matasa. To abinda muke kire da su matasa ya kamata a ce sun gane duk da yadda matsala take matsala, kuma ana a dinga sara ana dubin bakin gatari, saboda ita matsala wacce ta talauci da rashin aikin yi da ta shahe ka, an kuma kaje kai wani abin ka taba kayan wani kwa zaka huskanci hushin hukuma, an kuma shahe shahe ne kaje kai, to kuma har zuwa karshe kai ne kasa, saboda kai ne zaka haukace, saboda wanda wani matashin wanda zai tallafa mishi ya kai shi likita ma ko ya mishi maganin baya da shi. Kenan ya kamata a ce matasa sun gane duk da inda ake ciki arde a bar wani halin a komo a zamna a koma ga Allah a gaban da Allah zai.
Suna Lawal Usman, gaskiya ana shan wahala sosai matasa, gaskiya tunda an yi tahiya kasashen waje ana shan wahala sosai, ma wallahi muna shan wahala sosai matasa, saboda matasa su ne yanzu kawai masu shan wahala sosai, kuma yawanci matasa wasu sosai masu gida ne sosai, suna da yawa masu gida, domin yana so matasa kawai a taimaka akan abin da ake ciki, wahalar wannan da ake ciki ta tattalin arziki da ake so a samu, saboda samu an samu canjin yanayi kuma za a samu incin kai a gaba, dai za a share ma yanzu ana shan wahala, a gaba dai za a samu jin daɗin dai. Eh, wahala ta tsadar rayuwar wanda aka shiga, duk abin an kuɗin ka samu ma a abinci ke ƙariya, kenan kaga ga abinci tsada ga samu kaɗan ne, kenan kawai dole a sha wahala, kuɗin kaɗan ne za a same shi, abincin tsada ta yi yawa, kenan ana iya samu a taimaka a talaka kawai sauƙin abinci kenan ya sauƙi kenan.
Suna na Rabi'atu. Wannan abubuwa guda uku da kuwa zana min mai ake matsalar tattalin arziki da rashin aikin yi na matasa, komai ba yake kawo su a yanzu sai a ce babu aikin yi, matasa ba su da aikin yi, an sani, amma kuma laihin ba na gwamnati kadai bane ba, har da matasa, ku kuce ba kwa iya aikin komai ba, sai dai ku je ku shiga a cikin biro ku yi aiki, kuma a office ku yi aiki, kuma ga kasuwanci iri-iri ba su iya yi, mu dai matasanmu na nan Nijar shine matsalar su, ba su iya yin wani kasuwanci, a kowa sai a office zai je ya zamna, ko ta sana'a a kowa shi dai ya ta ya zamna office, kuma duniya ai ba haka nan bane ba, ba a iya kowa da kowa ba, kenan matsala dole ta shahe su, tunda ba su son yin wani aiki na wahala haka, ga su dai kawai sai dai a office kenan. Ni abin da zan iya cewa gaskiya laihi, har da matasa suna da laihi, kuma ita ma magabatan mu su ma suna da laihi a cikin wannan haraka, dole talauci ka tutu, kuma a kasa samun matsala ba, a kasa samun me ake cewa yanda za a yi a shawo kan matsalar wannan, hal a yau haka nan muke, kuma hal a gobe haka nan za mu zamana, in dai ba sa mai da hankali ba su nemi sana'a su rika yi, su ce sai office kenan muna da matsala. To matsin tattalin arziki dai da yanzu muke ciki ba komai bane ba, ya kawo shi illa takunkumi da aka sama da aka kakkaba ma Nijar shine ya kawo matsin wannan, kuma muna fata Allah sa magabatanmu da su da ƴan wa'ancan in aljedeta a gyara, saboda tattalin arzikin namu na ƙasar tamu.
Bashir Alajilo, matsin tattalin arzikin nan gaskiya ya shaye matasa tunda aka yi wannan juyin mulkin, kuma shi ba a ci gaba dole an sha wahala, matasa ya yi sun daure da wani doke-doke, wani shaye-shaye duk ba nasu bane ba, daman ba a cin gari sai an dage, muna so kuma mu ma yanda kowace ƙasa ta ci gaba, mu ma jamhuriyar Nijar ta ci gaba, muna fata kuma Allah kama mana. Ya shaye matasa saboda wasu da suna aiki a gadam, yanzu kamar ni ma misali ina a gadam, tunda aka yi juyin mulki komai ya tsaya, kuma dole komai ya tsaya, saboda za a yi gyare-gyare, za a gyara inda aka yi banna, kenan dole matasa sai sun daure. Matasa da yawa suna nan ba aikin yi gaskiya, da yawa suna nan ba aiki, amma ni abin da zan hudi miki madan, dole ne ya yi mun daure, mu kai zuciyarmu nesa, saboda duk rabanka inda yake sai ka same shi, amma in ka ce ka nema rabanka ta hanyar haram, amma gaskiya matasa suna cikin wahala, muna shan wahala. Wannan takunkumin gaskiya ya jawo rashin aikin yi, kuma shi ma ya matse matasa. Da yanzu in matashi ya shiga Nigeria yana samu kaya, yana saida da rangwame, to yanzu kuma komai ya zama double, kuma zuwan Nigeria ma gashi ya zama aiki. Yanzu in zaka bada jikka biyar, yanzu sai ka bada jikka 15, amma ana zuwa wasu kuma matasa ya kaga anan ne suke, kuma ya sa su zama shaye-shaye, sai ga sun dauka mutane ko ka sun taba kaya mutane, dai haka dai abu iri-iri da yana faruwa, wani ya sha sholi, wani ya sha giya, wani wiwi, duka wannan bai hudda ma sosai, bai hudda ma kuma takaici da talauciyun da Allah Ubangiji ya dora ma, amma in kai hakuri komai wannan mai hucewa ne. Aka ce Malam Bahaushe ya ce babu maraya sai ragu, to ka tashi ka nema da kanka Allah zai baka.
Sunana Umar. Dai yanzu lalle gashi an shiga matsal tattalin arziki kuma duka duniya. Matasa abin da zan ga yawa matasa ɗan uwana a tashi a kama jiki a kama sana'a a bar daina sana'a. Sana'a koya take dai a dinka huta ana kwatamtawa. Sai kaga Allah warware duka har kaga abin ya zo da dan sauki. Shi ko da ya ne zaka huta an ka huta dai Allah bai ana kaba abin da zaka zo ka kare ma bakin ka kuda. To mu yanzu matasa mun zo mun dora ma kanmu wata rayuwa ta rena sana'a a zo a shiga wani hali a dinga wani shaye-shaye ana bin yara ƙananan mata kuma abin gashi bai taka kara kariya ba. Tunda ake cewa yawwa ana duke-duke. Kuma me yake kawo wannan duke-duken? Daga riki rena sana'a ne. Sana'a ko riki kake sidawa an dai ka huta. Ka kuma da ra Ubangiji Allah baka abin da zaka kurewa bakin ka guda. Haka taimaka ma wani. A ya shahi matasa ƙwarai ma. Ya shahi matasa bi sabilillah. Amma kuma hallau abinda muke gani abinda yasa abin ya shahe mu ga kayan aiki sun karo kudi komai da kafi kaje an ci maka kayan aiki ya karo kudi an rihi buda an rihi wani ne kuma matasan ga su nan yi zaman shan shayi muke jan hankalin matasa dan Allah dan Annabi a maida hankali sana koya take ya yi zaman banza.
Wannan al'amari a cewar Malam Musa Amma wani mai fashin baki kan harkokin matasa dama dai za mu ce tatar da mujimu.
Sunana Amma Musa. To a jimilce dai kun san dama matasa tun kafin mu a shiga cikin wannan hali ka san matasan da suke da wani aikin yi bashi da yawa kuma matasa a yau Nijeran kuka dauka sune kusan kashi 75 na cikin al'umma. Kenan kun gani irin karin matsin tattalin arziki da ake ciki wanda dama sai an wasu ni ya samu ne dan ba su abin da za a dora shayi ko wani abu makamancin haka na dai a samu a zauna waje guda ka shiga abin da ba shi ba. To yanzu kin ga da irin wannan matsala ta ƙara kamari su kansu masu aikin yin abin da ake samu ba irin na da bane amma an samu ya sa kenan zaman kashe wando na matasa ya karu duk inda kika yi zaki gansu a zamane kawai ba aikin komai sai hirarraki da zaman fara da sauransu wanda kuma hakan an sani yana iya kawo wasu matsaloli wanda suka shahi kamar yan dauke-dauke cikin unguwa da sauransu. Kenan za a iya cewa wannan matsala ta yi tasiri bisa kan rayuwar matasa musamman irin yadda ta kara sa matsi ga matasan kuma kun san matasa dama mutane ne wanda suna da bukatu da dama wanda kuma rashin samun wannan damammakin yake sa wani lokacin sukin bauɗe ya subo ta hanya.
Mai waje ɗaya kuma akwai wanda matasan da wanda suna aiki ma wannan matsalar ta kawo sun rasa aikinsu.
Su ma suna da yawa tunda in kuwa gani musamman banda ma shiga cikin wannan halin da muka yi wanda kusa akwai kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da dama wanda suke aiki da matasa. To yawancinsu tunda aka yi wannan juyin mulki kun ga sun tattare kayansu kuma dama kudaden da ake aiwatar da ayyukansu ne suke bada waɗanda ba su tafi ba ma an ce ku dakata mu gani har yanda hali ya bada. Kenan kun ga an ƙara samun yawan matasa wanda suka rasa ayyukansu a sakamakon shi wannan hali da aka shiga cikin shi kuma in kuka ɗauka ko wannan aiki da ake yi na man fetur aiki ne da yake ɗaukan matasa da dama wanda suke aiki karkashin kamfanonin wannan na ƙasar China. To shi ma kun ga tunda aka kawo ƙarshen wannan aiki kuma ba a fara ba mataki na gaba na sarrafa aikin gadan-gadan ya sa kun gani su ma wancan matasan su sun rasa aikinsu kuma wanda suke zaman jira har yanzu suna nan suna jira su ga abin da gaba ta bada har a ga an samu an fara fitar da man wataƙila in za a sake ɗauka inda mai rabo ya samu. Kina iya cewa ya yi tasiri ga rayuwar matasa da dama wanda sun rasa ayyukansu wanda kuma wataƙila wasu ba su yi ba hankali daga wannan kuma sun rasa aiki dindindin.
Me ce ce shawararka?
To shawara anan ita ce ita gwamnati ta gira skona na mutanen da suka rasa ayyukansu dangance da irin wannan hali da aka shiga kuma idan harkoki ma sun dawo daidai a ɗauki wani tsari na musamman wanda za a sa ga su irin waɗannan matasa na ganin cewar an samu sun koma aikin yi domin a rage yawan matasa masu zaman kashe wando a rage yawan talauci kuma a ƙara haɓaka ma matasan gwiwa wanda akwai da dama kuma cikin irin wannan hali ma suna da fusahohi daban-daban wanda za su yi aiki na ganin cewa ƙasa ta ci gaba ta dogara da kanta. Wasu 'yan sana'o'i noma ne kiwo ne da sauransu wanda zai sa mu fasa dogaro ga ƙasashen wannan wanda kullun muke jira sai mu meka hannu su ba mu. Idan aka kama ma matasa za su iya haɓaka kasuwanci a gida wanda zai ba su damar su samu abin kashewa kuma su amfani kansu su amfani al'umma.
Su kuma matasan menene shawara ka zuwa gare su?
matasa dai abin da za a ƙara yi shine a halin yanzu tunda dai babu wata mafita kusa sai da a ce a ci gaba da juriya kamar yadda kowa yake yi su ma ma'aikatan manya in kuka diba kawai hakuri ne ake yi ana caccautawa nan da can a samu ana maleji a rike kai.
Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu za mu je hutun rabin lokaci ku dan shakata da wannan. Dai wata uwa da ne hira da ita cewa ta yi su iyayen yara sun kuma matasan jin ciwon wannan al'amari na matsin tattalin arziki.
Sunana Zarar Dan Turai kuma yanzu sunana Hajiya Zarar Habula. Wallahi matasa ya shahi har uwaye matasa. Tunda yanzu wannan matasan da kike gani da jikokinmu da ɗiyanmu duk an yi sabon arme. Kuma da aka yi sabon arme yanzu wallahi babu sana'a babu sai da gasu nan da yara kuma wanda muka musu bisa aihu ba da ciki kin san ku ai an shiga matsala tunda rai in aka ce kawa danka arme so kake yi ya hi karin komi kin ga amma yanzu wallahi ba su ba mu kan mun shiga matsala tunda yanzu yara a zauna ake basu sai da in ana kama musu wallahi duka wannan abin namiji bai so ya aikata shi so suke yaran mu matasa samari so suke su zama iko su dinga tsare kasar mu wallahi kin ga yanzu wannan kika ga yaro yana shaye-shaye kiga yara an aje abu ana gaugawa a dauke shi wallahi duka matsala da ta samu wannan abin cikin dan watannin nan ne amma ga Allah ga Annabi muna so a kama musu matasa a kama musu wallahi namiji yana ya so ya yi takaici shi duk abin da za a kama sunan namiji bai kamna shi amma muna addu'a ga Allah ga Annabi a kama ma matasan mu Allah ya kare kasar mu ubangiji Allah ba su ikon wannan yauni da suka dauka Allah ba su ikon cika shi muna addu'a amma matasan mu sai shiga matsala zaman shayi in kaga danka ba sai dawa yana zamne yana shan shayi wallahi baka ji dadi ba ka ganshi an ce dan abu sai makwabci kuna tare da shi girma da aski na wasa ana dariya sai kaji an ce wani ya shiga gidan wani ya ji ya taba kayan wani amma duk ai ba a dan so ba inda aiki an basu sana'a da zan su wallahi duk abin wallahi da kasar mu ita ce premier a duniya saboda matasan mu suna da takaici kin ga yanzu kowa abu aka kama su aka kai su ce rishin sana'a ne su ma suna hodi tsakani da Allah ta suke talauci ne
iyayen ku mu kuke kama musu
mu ne muke kama musu yanzu hoki duba ki gani wallahi yanzu matasa da babu yanzu ɗan makka wanda suke da dan halin su haka sun samu su muke aikawa su aiko a sayi a daidaita sau yanzu a daidaita sau duk ta mata ce ta tausayawa sati su kawo 17 sati wallahi saboda ina jin bakin cikin ina gan su yara yaro ya kai Allah kade hau tunda badan da bai san ya ga ma'ahin shi ya samu a ce ma'ahin shi ya hi ma'ahin kowa to duk cikin matsala ta sa gide shi yasa muke cewa to su uwayen yara in sun ga yara suna haka ayi ta musu addu'a kuma malaman mu suna bakin kokari Allah shirya
su ne wanda suka yi auren in aihuwa ne suka yi in wata sabga ce dai iyayen ne
wallahi mu ne dama an kaga matar danka da ciki ko in kika ma dan alme to nemi zarago ki dare kin san ku abu ai bai dadi ba kai da kake so da ya maka kuma kai yanzu kai ne zaka sayi ragon da ka sayi wani kayan gamawa ka zo ka mishi suna an kwambi daga niyar yaran nan ka gashi ba shi da sana'a in ka gashi ga lahon yake waye gunu ka kasa abin da yake nema ko to mu shine ban mijin dadi a kama ma matasa a kama ma matasa wallahi a kama musu suna da takeici matasa wallahi duk dan da ka gan shi a mugu matsayi wallahi wallahi dishi sana'a ce
kafin mu karkare shirin namu zamu leka filin girke-girken mu
wayo Allah tu
yanzu kuma masu sauraro sai mu koma filin kwalama inda za mu gabatar muku da wasu girke-girke.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirinmu na yau da gobe cikin shirinmu na kwalama. To da farko dai sunana Mari Shantal kamar yanda kuka sani masu sauraro. Yawa to yau za mu zo muku da kamar yanda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da yan abubuwa na tabawa na kwalama. Da farko dai za mu muku wato frit da sauce bullet. Kowa dai ya san frit pom de tan ko ince dankalin turawa wanda ake yanka kanana-kanana soya shi cikin mai. Uwar gida kamata a ce kin tanadi pom de tar inki mai kyau manya wanda dai baya baki bo wahala wajen aiki. Sannan kina da manki, niƙaƙƙen nama, kina da tafarnuwa, kina da attarugu, kina da poivron, kina da albasa, kina da mutar, kina da mayonnaise, kina da kuma sinadarin dandano da kayan yaji da misalin fuwabar. Fuwabar fari ko baki. Da farko dai uwar gida ki gyara fomdetar inki, ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi kanana-kanana kamar dai yanda ake soye dankalin turawa. Sai ki sa shi cikin ruwan gishiri. Kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi game da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki na kake sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bullet ki sa mishi ki sa kayan
naman bangin su nufashin ki ba shi naman da ne ake nika shi
nama cikin mashin ta nika nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da albasa shi da tafarnuwa shi da dan attarugu albasa ai karama ba daiwa ba da kayan kamshi persil celery da kai ka sa da kayan kamshin ka sannan kuma kai ka sa sinadarin dandano wajen nika in ka nika shi ka kawo shi kenan yana da komai da komai shi nan sai ka dauko dan kai bullet din ka tai kyau ka ta ciccire a cikin miya sai ka dauko dan shafelur din ka ko in ce da kakken burodi haka busasshe sai ka daka shi yanda zaka dama shi bullet din naman naka da shi ko kuma ka samu baka da shafilur ka samu flour ai kadan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kadan sai ka dama shi da kwai dan kwanka guda dai ko guda biyu
naman za a chakula
yawa cikin nama eh za a sa sai a chakula shi to ita wannan miyar ta ka sa rabu ana yin ta da shi bullet din in aka mulmula shi ana yin tare soyayyen bullet kuma ana yin tare danyen bullet to yanzu naman kikin gyara shi kin sa mishi komai da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so dan su yi kyau su yi mazan dahuwa cikin mai sai ki ka ilmutar da kadan da mayonnaise sai ki marinan su tun a kasa ki sa musu tafarnuwar su da attarugun su da kayan yajin su kayan kamshi na miya da el poivre sai ki sa musu sai ki chakule su tun suna kasa ki bar su kamar minti 10 ko 20 ko awa ma inda da wuri kika tanada kayan ki yanzu nan bullet din ki kin ciccire ta kin ashe ta ana yin da soyayye ana yin da danye bambancin soyayye da danye shi bullet soyayye in ka sa shi bai mazan ciccirewa shi kuma danye in ka sa shi cikin miya sai ka yi hakurin kariye shi ya dan da kasa in ka ce ka motsa zai narke ya gamu da kamiya to kenan in san samu ne ayi da soyayyen bullet kenan bullet din ki uwar gida ki soya shi ki aje shi a cikin mai ba ya gudan mata dan ya ciki sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki susa bar da ta jijiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo dan ruwa dan kadan na sai ki tarwa ki sa kayan dandano duka sinadarin dandano a rum ko da gishiri da komai da komai ki su kayan yajin ki su poivr din ki da kake sai ki sa in kika sa kika chakule kika juya miya kika juya miya kin tabbata miya ki ta dahu sauce blanche ce ga taran kamar sauce blanche ta kai yawa yanda za a iya ci sai ki dauko wannan bullet din naki da kika soya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti 5 a cikin wannan miya take kirhi in an jima ya danyi yaro ku koba cikin miya wannan jukin ya shige shi kika dan motsa su daya shikenan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet kin kare kina iya nasa dan attaruwa sama da dan lori minti bi ka hinke yi ki sabki miya ki ta kare sai ki ashe ta a share sai nan bangare guda shi kuma furta inki mata kowa dai ina ga ta iya soye dan kali ki saman ki a wuta yayi zahi ki tsame fum da tarin ki daga cikin ruwan gishiri ki tsane shi saboda kake zuba yana cukin nan yana kona ki sai ki soya furta inki kin soya furta inki nan ga soso inki bullet shikenan wannan abinci ya kare in ana so ana iya cin shi da burodi ko kuma ka ci shi haka nan amma din je ina hisan shi in ci shi kawai haka nan babu burodi saboda in ji dadi in more yanzu kuma ma sauraro za mu gabatar muku wato da kuninmu mun zo muku yau da babbar tsaraba ta kunin shinkafa wurin ina fatan zaki kalkade kunuwanki da kyau ki saurara kuma amfana da yanda ake wannan kunu na shinkafa da farko dai wurin a cikin tanadi horar shinkafa ki horar shinkafa mai kyau irin wanda ake yin tuwo tukakke da ita sannan kina da madara kina da sukari kina da man kina da tsamiya kina da sikir vanille kina da miscard yawa ya kamata a ce kaman kunin da za a yi in tunda sai za a yi shi a sa shinkafa cikin ruwa a wanke ta tsince ta sai a wanke ta a huda ruwa in aka wanke ta ruwa kaman 2-3 an tabbata wata daudata da duk wani farkaki da yake hawa sama ya huta sai a shiga ta kaman da dare zuwa ƙarfe 10 haka in wanda za a yi tunda sai kenan sai a shiga ta kwana cikin ruwa ta shiga in kuma kaman kunin na huni ne za a yi shi ko zuwa rana kana iya shiga shinkafa ka da sahi in ta shiga zuwa marece misali kunin war haka ne za a yi ta shiga in yi sokin zo nan kin dora ruwanki na zahi da wannan kayayyakin naki daga a cikin ruwan zahi wannan yake dauko dan miska da inki guda daya dan karami ko in babba ne sai ki fasa shi sai ki nasa shi a cikin ruwan zahi sai ki rihi ruwan zahin ki ita wannan shinkafa ki tace ta daga cikin wannan ruwan wanda ta shiga ki kara darwaye ta saboda kan ruwan a ce ko ya fara tsami in kin darwaye ta da kyau sai ki sa hannun ki kin hudda ta daga cikin ruwa kin tabbata babu ruwa a jikin ta sai ki sa hannun ki ki murje ta kenan kin rage mata ta kakkare ko yawa in kika murje ta nan ruwan ki ya tahu sai ki dauko wannan shinkafa ta kyau da ki shikakkawa da kika murza sai ki zuba ta cikin ruwan zahi tana da huwa kina motsawa da wani abu motsawa ki haka kina motsawa wanda ke da kudi tana ida nan narkewa tana yin kyau sosai shinkafa ta zama kunu kin tabbata shinkafa ki ta zama kunu shikenan sai ki dauko ita wannan tsamiya take da mun guda ɗaya ce haka ko guda biyu in kanana ce a shige take kin tace ta kin hudda ruwan ta ita kuma mant kin murje ta ita ma kin tace ruwan ta kin ashe ko to ina ana ako yawa to sai ki dauko kin tabbata sun da huwa ina abubuwan shinkafa ki ta da hu sai ki dauko sukarin ki da madara sai ki dama su sai ki zuba cikin
tsami
a bai zuba su a lokacin ba tare ba kawai da sukari da ruwa da madara za a dama sai a zuba cikin shinkafa kenan da an sa za a ga shinkafa ta sauya kala ta yi kala mai kyau ta sauya kala tana da huwa ta ji madara nan sai ki dauko ita wannan tsamiya take da manta da kika tace sai ki tsiya ya su ciki tsamiya ai kadan ba daiwa ba kawai dai a dan shigukin ta ne sai ki tsiya ya su cikin wannan kunin naki ki motsa kin tabbata sun garwayi da kyau sai ki dauko sikir vanillan ki sai ki sa ki motsa ne so lokacin da sai kin tabbata kunin ki ya dahu ya narke kan shi sun shiga cikin jikin shi sai ki dandana ki shi sukarin ki yayi ko madarar ki ta isa wannan su ne daman suke ta hiyar da dadin kunin sukarin da madara shikenan in kin tabbata yayi sai a dauko kofuna kawai ai server a sha da ilahiya
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Nijar Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lee Discretion da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya I'm gonna make it.
za su bari.